أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كان وتا بقي shida ga watan safar shekara 1447 hijrar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 31 ga watan 7 shekara 2025 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na hikmatu min at-tarikh واللفر الشيخ عثمان ابن محمد الخميس حفظه الله تعالى وانتن ساتي دا يغباتا كوكما درس من كرشي تند وانتن ساتي بمي كراتوبا من سياني اكرشن وقعة اليرموك ابن دا يفارو نياكين يرموك وان دا مسلمي سكي دا متان شام ko kuma kace da Rumawa Kiristoci masu bin addinin Kiristanci wanda mun ji abubuwan da suka faru a wannan yaki a takaice zamu tashi daidai gabar da Malam yace mawaqif butuliya wasu gurare da suke nuna jarumta ko gwarzantaka wasu abubuwa da suka faru najarum taka ko garzantaka na daidaiku daga cikin wadanda suka halitta wannan yaki na Yarmouk karshe dai ɗan uwa kamar yadda bayani ya riga ya gabata wannan yaki na Yarmouk musulmi su suka samu nasara akan mutanen Sham ko akan Rumawa malati qama ikrimatu ibnu abi jahlin yawm al yarmouk faqala Ikrima dan Abi Jahal Allah ya kara masa yarda dai daga cikin sabon annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya tsaya a wannan yaki na Yarmouk fa qala yace qataltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi mawatina wa afirru minkum al-yawm yace na yaki annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi fi mawatin a gurare da dama da aka gabsa tsakanin a mushrikai da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi wannan yana bayani ne kafin ya shiga addinin musulunci kafin shigarsa musulunci yace ya tsaya ya fuskanci annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi sun yi fito na fito da sahabbai yace wa afirru minkum al-yawm yau kuma ma hade da wadanda suke abokan gaba yake gani ya tinkari wanda yafi kowa daraja da kima da martaba alal itlaq shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kuma Allah madaukakin sarki ya ceto shi ya dawo da shi karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yana tinkarar abokan gaba daga cikin mushrikai ko kuma daga cikin Rumawa yace yanzu kuma lokacin da ya samu wannan damar na yaki mai hujja da dalili kuma ya gudu yace ba za ta yi ba thumma nada sannan shi Ikrima ibn Abi Jahl sai yayi kuwa yayi kira yace may yubayu ala al maut waye zai mubaya'a akan mutuwa waye zai zo tare da ni mubaya'a akan mutuwa ko mu tsaya mu samu nasara akan su ko kuma mu mutu ba gudu ba ja da baya fa bayahu ammuhu al harith ibn hisham sai baffansa al harith ibn hisham yazo yayi masa mubaya'a akan haka ma'ana shi ma ya yarda su tinkari Rumawa a yaki a gabza ko dai su samu nasara akan Rumawa ko kuma Allah madaukakin sarki ya dauki ransu a wannan yaki al harith ibn hisham dan uwan mahaifin shi Ikrima ne, Ikrima ibn Abi Jahl. Dama Abu Jahl sunan shi na gaskiya Amru ibn Hisham, shi kuma wannan Al-Harith ibn Hisham dan uwan sa ne. To shi ma ya karba addinin musulunci tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kaga shi kansa Abu Jahl duk irin yaki da fada da fito na fito da ya tayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dangin sa tsakanin ƴaƴansa da ƴan uwansa da yawa sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa Birar ibn al-Azwar, da wani sahabi da ake ce masa Birar ibn al-Azwar, shi ma na cikin waɗanda suka yi wa Ikrima ibn Abi Jahl mubaya akan lalle za su tsaya su jajirce a gwabza wannan yaki ko mutuwa ko kuma nasara. ومعهما 400 من فرسان المسلمين اتاردسو akwai kwatankwacin mahaya mayaka daga cikin musulmi mutun 400 wanda su ma suna tare da su akan wannan mubayar. Sun yi wa Allah subhanahu wataala alƙawari akan duk yadda zai yaki zai yaki ba za su gudu ba, za su tsaya su jajirce har sai an samu nasara. Wa qatalu qitalan mariran, malaitai suka yaƙi yaƙi mai tsanani. Hatta qutila kathiru minhum, har sai da aka kashe da yawa daga cikin sabon manzon Allah ko kuma daga cikin waɗanda suke tare da Ikrima ibn Abi Jahl a wannan gwabzawa. Shi kansa Ikrima ibn Abi Jahl Allah ƙara masa yarda a wannan yaƙi gwabzawa ta Yarmuk, an Allah subhanahu wataala ya ɗauki kayansa a nan ya rasu. وقد ذكر المؤرخون انهم لما سرعوا ما لايتي wasu daga cikin malaman tarihi sun ambata cewa annahum lamma suri'u, wadannan daga cikin wadanda aka ce wasu daga ciki sun mutu sun koma ga Allah a wannan yaki kafin su mutu. Lamma suri'u, lokacin da aka ji musu ciwo, an saru wani a waje kaza, wani an sare shi a waje kaza, an ji musu ciwo ta yadda an je an kokkwantar da su a gefe, kowa yana buƙatar taimakon gaggawa. Istasqaw al-ma'a, to laka sai suka nemi a shayar da su ruwa. Lokacin da suke kwance kowa akwai rauni a jikinsa. Faji'a ilaihim bi sharbatin, sai mutum ɗaya ya sha ba ɗan kaɗan, ba yawa, shine sharba, wani adadi da yake kaɗan wanda bai fi mutum ɗaya iya sha ya gamsar da shi a wannan lokaci ba. فصار كل واحد منهم يؤثر اخاه على نفسه, sai kowanne ɗaya daga cikin waɗanda suke kwance a cikin rauni a cikin jini suka rinka fifita junansu akan kansu, kowanne idan aka mai ruwan sai ya ce akai wa ɗan uwansa yafi shi buƙata, wannan ma ya ce akai wa ɗan uwansa yafi shi buƙata, kowanne yana cikin jini na cikin rauni ruwan nan shi suke buƙata. Saboda an yi yaƙi an gaji maƙogaro ya bushe, saboda aka samu ruwan da bai fi mutum ɗaya sha ba, idan aka kawo masa in ya ga ruwan kaɗan ne sai ya ce a'a kai wa wane, idan na sha ni wane fa mai zai sha a kai masa, saboda aka sai a fasa bashi ruwan sai a kai wa na kusa da shi, shi ma na kusa da shi ɗin sai ya ƙi yadda ya karɓa sai a kai wa na kusa da shi. Haka aka rinƙa yi hatta matu jami'an, har dukkaninsu sai da suka rasu babu wanda ya samu shan ruwan. ولم يشرب منهم احد باب ديه daga cikin su da ya samu dama ya iya shan wannan ruwa da aka kawo. Wannan gaba malai ce, idan kana so kaga inda malai ciro ta takaduba cikin tarihu Tabari da kuma al-bidaya wan nihaya, dukkanin su ya ciro su ne da ahdaf na shekara ta 13, abubuwan da suka faru a shekara ta 13. Idan ka duba cikin al-bidaya wan nihaya ka duba cikin tarihu Tabari za ka ga wannan kirsa. Wannan ƴan uwa zai nuna maka isari irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyakkyawan koyi da waɗanda suka zo bayan su suka samu daga gare su, ta yadda abinda kai kake da buƙata, wanin ka yake da buƙata, kakan fifita buƙatar ɗan uwanka a kanka ko da hakan zai jawo maka halaka. Kuna gani kowanne ɗaya daga cikinsu mabuƙaci ne ga wannan ruwan da aka kawo, amma ya kasa yarda ya sha saboda bai gamsu cewa idan ya sha ɗan uwansu zai iya samu ba. Wannan shi ne ya ja kuma dukkaninsu gaba ɗaya suka rasa ransu saboda babu wanda ya sha ruwa, saboda ya gwammace ya fifita ɗan uwansu akan kansa da kansa. Wannan shi ne abin da ya kamata mu ɗauka daga cikin wannan gaba da malam ya kawo mana,
mi kokarin koda baka fifita waninka akan kanka ba lalle kada ka fifita kai kanka akan waninka yanzu kun ga su sun hana kansu ne sun ba wani mu kuma wanda baya bukatar ruwa ma shi yake shanye ruwan ya hana wanda yake bukata mu shine halin da muke ciki yanzu su wanda yake da bukatar ruwan ne ya kisha ya ba wanda ko dai daidai yake da shi a bukata ko bai kai shi bukata ba amma mu yanzu rayuwar mu ya take yan uwa shine wanda ba shi da bukatar ruwan shine zai hana wanda yake da bukata ya sha sai ya mutu shi kuma ya rayu kaga bambancin mu da su da akwai yawa kwarai da gaske to matakar muna so Allah subhanahu wataala yayi mana tallafi da agaji irin yadda ya musu lalle sai mun dawo dabi'a da hali irin nasu sai mun dauki tada irin tasu mun kwatanta malitu akhadha almuslimuna kadisata yuhanna a wannan yaki na waqatul yarmuk muslimi sun samu nasarar kwace wata coci ita ce alkanisa wata ake ce mata yuhanna sunanta kenan fa qasamuha nisfaini da suka same ta sai suka raba ta gida biyu da gaba ɗayan ta coci ce babba mai girma kwarai da gaske saboda haka sai suka raba ta gida biyu waja'alu nisfaha masjidan rabi daga cikin wannan cocin sai suka mai da shi masallaci me yasa suka yi haka saboda yanzu dai ardur rum ko ardur sham ta zamto ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi haka ne tunda an samu nabar bude ta dole musulmi za su cigaba da dabdala da kai kawo a cikin ta to dan Allah ana buƙatar me gurin ibada saboda haka sai aka samar da masallaci har yanzu kuma a cikin garin Rum din a cikin Rumawa akwai da yawa wanda su basu karba addinin musulunci ba sun yadda za su zauna karkashin dauran musulunci za su rinka bada jizya ina fata an fahimta addinin musulunci ya ba wa kristoci da yahuda wannan damar idan aka kiraye su zuwa ga addinin musulunci za su iya karba su karba addinin musulunci wannan shine abin da yafi komai idan sun ga ba za su karba addinin musulunci ba addini ko kuma shari'a za ta iya rabuwa da su amma me za su kasance karkashin tasarrufi na gwamnatin musulunci sannan kuma za su rinka bada me jizya za su rinka bada jizya ko duk wata ko duk shekara ko duk wata kaza gwargwadon yadda khalifa ko shugaba na musulmi yaga ya dace a dora musu kuma kowa gwargwadon samun sa kowa za a duba ya yake kasuwanci me yake da shi sai yanka masa jizya eh gwamnati musulunci za ta yanka masa duk wata za ka rinka bada kaza kuma dole ya bayar jizya ana karɓar ta ne a wajen yahudawa da kristoci da kuma majusawa har majusawa ma ana karɓa a wajensu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qatilul ladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab min alladhina utul kitab hatta yu'til jizyata ayyadin wa hum saghiruna Allah ya ce ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar lahira ba ba sa haramta abinda Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suka haramta sannan ba sa bin addini na gaskiya daga cikin kaga sai Allah ya ce min alladhina utul kitaba daga cikin waɗanda aka bawa littafi hatta yu'til jizyata har sai sun bada jizya ayyadin wa hum saghiruna suna masu kaskanta su nuna su ba kowa bane saboda haka addinin musulunci shari'ar musulunci gwamnatin musulunci za ta ba su ruwan sha za ta ba su kariya za a yi musu titi za a yi musu makarantu duk abin da suke bukata za a yi musu amma suna karkashin tasarrufi na addinin musulunci duk dokar da gwamnatin musulunci ta sa sai sun bi duk abin da musulunci aka ce ba a so to dole sai sun bari ba za su yi ba ko da su ya dace da nasu irin ra'ayin in dai musulunci ba ya so sai sun bar shi sannan su rinka bada jizya duk wani adadin lokacin da shari'a ko kuma da gwamnatin musulunci ta yanke musu to amma waɗanda suke mushrikai ne su tsantsan mushrikai to su waɗannan biyu ne kawai ko dai musulunci ko a kashe su kawai ko musulunci ko kisa wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda malam Abubakar Jassas ya kawo a cikin ahkamul qur'an nasa yake cewa wasu daga cikin malamai daga cikin akwai malam Imam Malik Allah ya masa rahama da wasu daga cikin malamai suna ganin cewa babu laifi ko da mushrikai ne in dai ba mushrikan larabawa ba ne za a iya karɓar jizya a wajensu to amma dai kamar yadda kuka gani yadda aya ta nuna Yahudawa da Nasara da Majusa, ma lokacin Sayyidina Umar da aka ci Farisa da yaki, to akwai wanda da yawa daga cikin su ba su musulunta ba. Sayyidina Umar yace to shi ya rasa yadda zai da su, aina zai riskar da su? Zai riskar da su ne da Yahudawa da Nasara, ko kuma zai riskar da su ne a cikin me, a cikin mushrikai? To shine sai Abdurrahman ibn Auf, Allah ya kara masa yarda, sai yace naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, yace sannu alaihim sunnata ahli kitabi, shine za a karbi jizya a wajen su suma. To su kaga an samu nassi a kansu, amma mushrikai fa su waɗannan su karba addinin musulunci ne, ko kuma a gama da su gaba ɗaya. To saboda haka tunda akwai wannan haƙƙin da Yahudawa da Nasara suke da shi, to kaga za a yi musu inda za su yi bauta kenan, ko sai a ba su bautar su. Za su je cocin su ranar Lahadi, in Kiristoci ne, in Yahudawa ne, su je su sabis din su ranar Asabar, su dawo, ba wanda zai hana su. Suna ƙarshen kulawa ta addinin musulunci, ba matsala. Amma dai kuma su sani cewa suna cikin me, suna cikin gwamnatin musulunci, ta yadda duk abin da musulunci ya tsara a kansa za a tafi. Malai ce wal masjidu yusamma al-yawm bi jami'i Dimashq, shi wannan masallaci da aka raba wancan coci ta su ta Yuhanna gida biyu, aka yi masallaci da rabi rabi kuma aka bar shi a matsayin coci, a yanzu malai ce ana kiran wannan masallaci da Jami'u Dimashq, babban masallacin Juma'a na Dimashq a Sham kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. To ƴan uwa, wannan shine ƙarshen mafi mahimmancin abin da ya faru a khalifancin Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda. Kamar yadda malai ce mana, kun ga ƴan uwa, duk waɗannan abubuwan da muke ta lissafawa daga farkon fasalin zuwa yanzu, za ku ga duk Sayyidina Abubakar ya samu damar cin nasara ne a kansu a cikin shekara biyu da wata uku kawai. Shekara biyu da wata uku kawai. Ku duba tun mutuwar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, gaba ɗaya duniyar musulunci ta rikice, masu ridda suna yi, masu barin addini suna yi, masu kaza suna yi, banda kuma makiya na waje irin Farisawa da Rumawa da sauransu. To amma cikin wannan ƙanƙanin lokaci, shekara biyu kawai da wata uku, Sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda, Allah subhanahu wataala ya masa gaman katar, sai da ya daidaita al'amarin. Ku duba yadda muke ta bayani, yadda aka ta yakin ma'abuta ridda, tun daga kan su Aswad al-Ansi, irin su Tulaiha, irin su Sajah, irin su Ghatfan, da sauran gurare da dama, da Bahrain, da wani bangare na Iraki da ya shiga, da kuma Sham da ya je yaƙi. Duk fa wannan abin, ƴan uwa, an yi shi ne a cikin shekara biyu da wata uku. Shi sa ba za ka ji wani dogon labari na khalifancin Sayyidina Abubakar Siddiq da yawa a cikin tarihi ba. Musamman abin da ya shafi mulki, ba za ka ji ba. Me yasa? Saboda ya mai da hankali ne wajen dawo da mutane, musuluncin ma ya zauna a kansa. Saboda lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya bar duniya, musulunci ya ɗan yi rawa. Rawan me yayi shine da yawa daga ciki an yi ridda. To idan har ana so musulunci ya tsaya da kafarsa, sai kowa fahimci kima da daraja ta addinin musulunci. Sai an gane ba haka kawai ake musulunci hawan kawara ba. Idan ba haka ba, idan da an bar abin a haka, to nan da wani lokaci kuma kaɗan za ka kowa an yi bushi iska zai ce me, ya ba addinin musulunci. Amma Sayyidina Abubakar shi ya zo yi wannan ƙoƙarin, ya dawo da kowa kan ƙadaminsa, kowa ya tsaya a kan layi a kan seti, kaga shi ya seta hanyar kenan. Allah ya ƙara masa yarda. To kamar yadda kuka sani, ƴan uwa, malai yana kawo mana abubuwan ne a taƙaice, za mu je gaba. Al-faslu sadi, fasali na biyu, khilafatu amiril mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, halifancin sarkin mu'minai Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Shi kuma yayi ne daga shekara ta 13 zuwa shekara ta 23. Shekara nawa kenan? 10. Sayyidina Umar yayi mulki na shekara, ko in ce yayi khalifanci na shekara 10, bayan dan uwansa Abubakar Siddiq, Allah ya ƙara masa yarda, ya bar duniya. Malai ce tamhidun, shimfiɗa. Istamarrat khalifancin Sayyidina Abubakar Siddiq ya wuce, ya ci gaba gwargwadon tsawon shekara biyu da wata uku, kamar yadda muka ambata. Thumma tuwfiya Abu Bakrin, sannan Abubakar Siddiq, Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa, ya wafati. Wa qad taraka al-khilafata ba'da dhalika li Umar wa bay'ahu an-nas, ya bar khalifancin bayansa ga Sayyidina Umar dan Khattabi, Allah ya ƙara masa yarda, sannan wa bay'ahun nasu mutane sun yadda sun masa mubay'a gaba daya dan kuwa sayyidina Abubakar Siddiq ya mutu ne sakamakon rashin lafiya mai tsanani da yayi Allah madaukakin sarki ya karbi kayan sa saboda ka shi ba kashe shi akai ba ko wani abu makamancin haka shi sa malam ku ja kawo mana hakikanin abin da ya sa sayyidina Abubakar Siddiq ya mutu saboda ba wani abu ne da ya kamata a ce sai an ambata shi mai muhimmanci cancin a rashin lafiya yi Allah ya dauki kayan sa wa qad ra'a Abu Bakr anna Umar bin al-Khattab huwa aslahu an-nas li tawalli hadha al-amr sayyidina Abubakar Siddiq ya fahimci cewa ya ga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda huwa aslahu an-nas shine mafi dacewar mutane li tawalli hadha al-amr dan ya jibinci wannan al'amari na jagoranci a bayan sa kenan fa ikhtarahu min ba'dihi saboda ka shi sayyidina Abubakar Siddiq da kansa sai ya zabi sayyidina Umar ame a bayan sa wa bay'ahu al-muslimuna ba'da dhalika muslimi kuma duka suka yi masa mubay'a bayan haka fasara khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Umar sai ya kasance halifan manzon Allah irada aminci tsara tabbata a gare shi sayyidina Abubakar Siddiq shine halifan manzon Allah ko shi kuma sayyidina Umar halifan sayyidina Abubakar kaga halifan annabi kenan Allah ya kara musu yarda gaba daya wa kanat muddatu khilafatihi 10 sinina ya kasance gurgurdan mulkin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda shekaru ne guda 10 ɗan uwa lokacin da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya bar duniya kada ku manta bai ayyana wani a matsayin cewa shine khalifa ba shi sa malamai suka ce yanayin yadda shari'a ta ajiye a zabi shugaba yanayi ne kala-kala babu wani yanayi shugaba guda daya da za a ce dole ta hanyar su za a fitar da shugaba a musulunci babu wannan babu shi kamar yadda za ku ga yadda yake a demokradiya dole mutum zai je ya tsaya zabe ne ko a je a zabe shi addinin musulunci ba haka bane za ku ga lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan Allah ya dauki kayan sa bai ayyana wani a matsayin shine khalifan sa ba sai dai kawai isharat kamar yadda muka ambata a baya ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayin wasu nuni tun a rayuwar sa yana nuna musu cewa akwai wani mutum mai muhimmanci a cikin su wanda bayan shi yafi kowa daraja shine Abubakar Siddiq idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abu mafi muhimmanci ya taso sai ya sa shi ba haka bane mafi muhimmanci cikin misalan da muka buga a baya shine lokacin da annabi ya kwanta rashin lafiyar ajali wacce daga ita bai tashi ba sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi bai iya fitowa yayin sallah da mutane ba da ya tashi sa wanda zai musu jagoranci a sallah sai ya ce ku umarci sayyidina Abubakar Siddiq ya yi muku sallah saboda haka sayyidina Abubakar Siddiq sai ya kusan kwana uku yana sabai sallah annabi yana gida a kwance bai iya fitowa ba sallallahu alaihi wasallam to sai malamai suka ce tunda sayyidina Abubakar Siddiq yayi wa mutane jagorancin addini shikenan sai ka sai musu jagorancin duniya mutumin da ya jagorance su a addini wala ba haka nan lokacin da mutane suka farfasa kofa ta cikin masallaci kowa sai ya kofa ga gidansa kawai sai ya kofa ya rika shigowa masallaci kofofin sun yawa duk an huda nan an huda nan an huda sai annabi ya ce su du kullu khawqati illa khawqati Abu Bakr Siddiq yace duk wata kofa da aka fasa cikin masallaci sai duk aka toshe ta sai ta mutun dai shine sayyidina Abubakar Siddiq ta saka dai aka bari da sauran abubuwa wanda mun ambata su a baya idan za ku itina a farkon littafin to shi sa lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bar duniya zaban khalifa bai yi wahala ba kamar da makaranta a Saqifatu Bani Sa'ida haka ne ko wadancan mutanen Madina sun je sun hadu suna kokarin zaben shugabanci a cikin su me ya faru sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Abu Ubaida Allah ya kara musu yarda suka je suka same su kankace be an kashe magana an zabi sayyidina Abubakar Siddiq a matsayin shugaba amma shi sayyidina Abubakar Siddiq da ya tashi rasuwa ya aka yi zabi sayyidina Umar shi ma ba kai tsaye kawai ya ce na ayyana sayyidina Umar ba a'a lokacin da ya ga rashin lafiya ta tsananta a gare shi Allah ya kara masa yarda rashin lafiya ta yi rashin lafiya ciwo ya yi ciwo sai tara manya-manyan sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda dukkaninsu annabi ya mutu yana mai yarda da su annabi ya bar duniya yana mai yarda da su Allah ya kara musu yarda sai ya tattara su sai ya kirawo su irin sayyidina Uthman Abdurrahman ibn Auf, irin sayyidina Ali, irin su Talha da sauran manya-manyan sahabbai, an sarawansu da muhajiransu duka ya tara su. Sai ce musu, kun ga yanayin da nake ciki na cuta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ni, ba na ji wannan cutar da nake ciki ta tashi ce, ke saboda ka na miƙo al'amari zuwa gare ku, ku zaɓi wanda ya fi cancanta ya zama khalifa bayana. Wannan idan kuke haka, shi zai fi sawa ya kasance ko da na rasu ba za a yi rigima ba za a yi saɓani ba. Ina fatan fahimta. Tunda tun yanzu an san waye shugaba, tun yanzu su ne manyan, to kuma a yanzu kafin khalifa na yanzu ya mutu, an san wani ne a bayansa. Kaga da ya mutu me za a yi masa kenan? Mubaya'a. Kun fahimci kima sa aiko? Waɗannan manya-manyan sahabbai suka juyo suka kalli juna suka fara tattaunawa, sai a ce wani kai ya kamata kai shugabanci, sai ce a'a, sai ya juyar da ita zuwa ga waninsa. Wani kai zaka sai ce a'a, a ba wani. Haka suka rinka rotation din wannan shugabancin tsakaninsu, kowa ya ki karba dukkaninsu. Kun ji bayan Allah, ana cewa kai ne khalifa, yana cewa a'a, kai ne khalifa, a'a, kai ne khalifa, duka babu wanda ya je karba khalifanci. Daga baya dai suka tattara al'amarin, sai suka dawo da shi wajen khalifa sayyidina Abubakar Siddiq. Suka ce, mun miƙa al'amari a gare ka, duk wanda ka zaɓa mun yadda kawai. To kun ji yadda aka yi uwa. Su suka miƙa al'amarin zuwa gare shi, suka ce duk wanda ya zaɓa sun yadda. Daga nan sai ya ce, to ku ɗan bani lokaci. Lokacin da suka ba shi, shi ne sai ya rinƙa kiran manya-manyan sabon yana tattaunawa da su a tsakaninsu. Shi ya fitar da wanda yake ga ya fi dacewa a cikin zuciyarsa. Saboda haka sai ya fara kiran Abdurrahman ibn Auf al-Maradi, Allah ya ƙara masa yarda. Sai ce masa, me za ka ce game da sayyidina Umar? Kaga ya zaɓi Umar a zuciyarsa ko? To amma yana so ya ji ra'ayinsu. Me za ka ce game da sayyidina Umar? Abdurrahman ibn Auf ya faɗi maganganu masu kyau da yabo da jinjina game da sayyidina Umar. Sayyidina Abubakar ya ji daɗi, ce jika, ya kira sayyidina Uthman ibn Affan, Allah ya ƙara masa yarda. Ya ce, me kake cewa game da Umar? Shi ma ya maganganu masu kyau, masu daɗi na yabo. Ya tafi ya kirawo Sa'id ibn Zaid, me zaka ce game da sayyidina Umar? Shi ma Usayd ibn Fudayl ya kirawo shi, shi ma ya tattara sahabban nan duka, ya ji ra'ayoyinsu. Ko dan ka tsabi, Allah ya ƙara masa yarda, kowa ya da sayyidina Umar ya cancanta bayan sayyidina Abubakar Siddiq. Sai mutum daya, shi ma kuma ba suka ba, shine Talha ibn Ubaidillah. Lokacin suna zaune da sayyidina Abubakar Siddiq da sayyidina Uthman, sai ya shigo, sai ya ce, akwai mutane a waje, ni wakilin su ne. Yanzu me zaka gaya wa Allah maɗaukakin sarki, ya Abubakar Siddiq? Idan ka je wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye ka, ka ɗora masa sayyidina Umar, ka san mutum ne mai kaushi, ka san mutum ne mai zafin rai, ka ɗora shi akan me zaka ce wa da Allah? An fahimta? Ba wai yana sukan nagartarsa ba ne, a'a, yana gani kamar fushi ko kuma zafin rai ko ghilza da fazaza ta sayyidina Umar, kamar za a samu matsala wajen shugabanci. Shi a irin nasa hasashen. Sayyidina Abubakar Siddiq yana kwance, sai ya ce, ku ɗaga ni, ku tashe ni. Aka tashe shi, aka ɗan jingina shi a jikin bango, ya ce, kana tsoratar da ni Allah ne? Ya ce, to wallahi na shirya, idan Allah maɗaukakin sarki ya tambaye ni, zan ce na ɗora musu mafi alkhairinsu. Idan Allah ya tambaye ni me yasa ka ɗora sayyidina Umar, zan ce na ɗora musu ne mafi alkhairinsu. Shikenan wannan magana daga lokacin shikenan ta kau. Saboda haka sayyidina Abubakar Siddiq a watan Jumada al-akhira, bayan an gama wannan abubuwan, Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kayansa, yana ɗaukar kayansa a masallaci. Duka waɗannan sahabbai suka tattaru, suka yi sayyidina Umar mubaya a gaba ɗayansu. Babu har shi Talha ɗin gaba ɗaya, daman shi ba ƙi yake ba, ba ja yake ba. Sahabbai ba sa hasada irin wannan 'yan uwa, ba sa hasada, ba antipati kuma. Ba antipati, kowa ya bi, kowa ya yadda. Suka tare gaba ɗaya, suka yi masa mubaya gaba ɗaya. Bayan an masa mubaya, sayyidina Umar yayi khutba kamar yadda ya saba. Bayan ya gode wa Allah maɗaukakin sarki, ce, kuna gani cewa ni mutum ne mai zafi ko? Ni mutum ne mai kaushi. To ai kowa ya san kansa ko? Kai ma kana da kaushi, ai ka sani. In kana da zafi, ka sani, ba haka ɗabi'a ce ta mutum kawai. Sayyidina Umar haka yake. Amma wannan kaushin nasa, shi wannan ɗabi'ar tasa ta kaushi da fazaza ɗin da yake da ita, ita ta taimaka masa kuma wajen samun aljanna, dan da ita ya kare addinin Allah. Babu reni, ba reni. Daga cikin abubuwan da ya gaya musu, ya ce wannan kaushin nawa ko zafin nawa da kuke tsammani na da shi, ya ce, zan ninka shi ninkin ba ninkin ga duk mutumin da ya kauce wa gaskiya ko ya yi zalunci. Ya ce, amma zan kwantar da fuskata a ƙasa ga duk mutumin da yake ma'abucin haƙi ko mai rauni dan na kwata masa haƙinsa. Allah ya ƙara masa yarda. Yace duk wannan kaushin nawa da tsananin nawa nayi su tare da manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi. Idan abu ya taso na kan je na aiwatar da shi sai dai inda annabiyan magana sai in dakata. Yace kuma alhamdulillah na mutu amma manzon Allah tsira da aminci tsara sabata a gare shi ya koma ga Allah yana mai yarda da ni. Haka sai na Abubakar Siddiq shi ma muka rayi da shi shi ma ya rasu yana mai yarda da ni. Allah ya ƙara masa yarda. Da yawa sahabbai da sauran mutane bayani mai ratsa jiki sai na Umar ya ci gaba da shugabancinsa. Kuma wannan zafin nasa da sauransa haka dai aka haƙura ake da shi. Dan sai na Abubakar Siddiq na Umar a lokacin khalifancinsa idan amma bai masa duka yake yi. Kware da gaske duka yake in mutum ya kauta hanya. zai dauki sanda ya daki mutum amma shine mulkin da ba a taba ganin irinsa ba in ka dauke mulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wajen administration da ba a taba samun irin mulki irinsa ba Allah ya kara masa yarda wa tu'addu khilafatu umar bin al-khattab radiyallahu anhu min ajmalis sanawati fi umr al-islam malaiti ana irga khalifancin sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda min ajmalis salawati daga cikin mafiya kyawun shigawa ba'da hayati rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ba'da hayati abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu haka nan bayan rayuwar sayyidina abubakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda tawalla umar al-khilafata fi bidayati al-qitali al-anif fi sham Sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya karbi shugabanci ko jagoranci ko khalifanci fi bidayatil qital a daidai lokacin da wannan yaki ya fara al-anif mai tsanani fi sham a sham kamar yadda naga muku wancan sati an fara yakin Yarmuk ba a kai karshen sa ba Sayyidina Abubakar Siddiq yayi me ya rasu ina ji ne muku wannan bayanin ko an ce muku Baitul Maqdis ma ba a samu damar kwato shi an dawo da shi annabi musulmi ba sai da sayyidina Abubakar ya rusu karkashin jagorancin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wanda Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah shine jagora a lokacin daga cikin abin da sayyidina Umar yayi yana karbar khalifanci sai ya aika wa Khalid ibn al-Walid ya sauka daga wannan komandan da yake kai ya ba Abu Ubaida malabi suka ce sayyidina Umar yayi haka ne saboda mutane sun fara fitunuwa da Khalid mutane gani suke kawai kamar Khalid shine nasara an ba Khalid ba nasara an fahimta saboda mutane sun fara fitunuwa da shi sayyidina Umar dan ya jaddada musu tauhidin su ya dawo musu da aqida sai ya ce to Khalid sauka dawo memba kai ma Abu Ubaida karbi shugabanci shi yasa an bude Baitul Maqdis ne wanda na ɗaya daga cikin budi mafi girma da musulmi suka samu karkashin jagorancin Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu sayyidina Umar tawalla Umar al-khilafata fi bidayati al-qital al-anif fi sham haythu tajamma'a al-muslimuna fi al-Yarmuk lokacin da musulmi suka taru a Yarmuk amama jumu'ir rumi al-ha'ila a gaban tattaro ko kuma dandazo na mutanen Rum al-ha'ila waɗanda suke masu matakar yawa من جاء الدين سأيكو سمت الدبوء أريد وانا أبو وانتصر المسلمون في هذه المعركة سيدي مسلمي سنسى منصر أتكين وانن قبزة واد أكي انتصارا معزرا نصر مي جرمة نصر مي بنك أي وفتحت دمشق أكبو لقرن دمشق وحمس أكبو لحمس دقروا رواني وانا أتكين شام دن وقن نسرين أكبو لقرن كن نسرينو wa ajnadain aka bude garin aj wannan duk sunan garuruwa ne duk aka bude su a lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda thumma kana al-fathul azim malati sannan sai babban budi da aka yi mai girma da ya faru a lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda wa huwa fathu baitul maqdis shine bude baitul maqdis wanda duk waɗannan abubuwan da malai gaya man duk zamu zo mu bayani mu ji karin bayanin su a gaba insha Allah ta'ala zamu je akai aka bude Baitul Maqdis wasara almuslimuna yajuluna fi ardi ar-rum muslimi suka rinka kaiwa da komowa shine yajuluna suka rinka yawon su suka rinka kaiwa da komowa a cikin kasar rum yadda suka ga dama kama yahlu lahum kama yadda ya musu dadi me yasa saboda garin Rum ya zama to garin musulmi kenan saboda ka sai musulmi suka samu dama wanda da ba sai su je wajen ba thumma ba'da zalika sannan bayan haka ittajaha amru ibn al-as radiyallahu anhu ila misra wa fataha sannan sai babban sahabi amru dan as Allah kara masa yarda da shi da rundunar da ke karkashin sa shi kuma sai fuskanci kunga tun lokacin sayyidina umar musulunci ya fara shiguma nan afirka kenan ko lokacin sayyidina umar aka bude garin misra aka ci nasara akan ta karkashin jagorancin amru ibn al-as Allah kara masa yarda wattajaha sa'd bin abi waqqas radiyallahu anhu ila ash-sharqi shi kuma sa'd dan abi waqqas shi ma ya dauki tasarin dinar ya fuskanci ya nufi zuwa gabas yayi gabas kenan haythu bilad farisa a daidai inda garin farisa yake فأوطأ الخيل ديارهم سورا كسار دان ابي وقاص يا هاو غرورون سو دوكي معنا يبت كانسو يا وتي يا سامي نصر اكنسو شيما وكبدهم خسائر عظيمه ياي كوكارين جاو موسو اسارا مي يوا يا هايفا موسو دا اسارا مي يوا ساكمكون ونن ياكين ياكين فارسا شين ياكين دا اكي تي مسا waqa'atul qadisiyya shine yakin da aka yi shi karkashin jagorancin Sa'd dan Abi Waqqas wa mutanen Farisa su kuma su bautar wuta majusawa kenan a lokacin yan uwa ita ce daula ta biyu mafi karfi mafi yawa mafi jarumta a duniya gaba daya in ka ce Farisa sai Rum na ga muku da Farisa ce take jan zaranta da Allah madaukakin sarki ya juya abin sai kasance Rum ta zo ta samu nasara akan me akan Farisa to amma dai har yanzu waɗannan su ne kamar su fafawa na duniya a wancan lokacin in ka ce Farisa sai ka ce Rum su ne mafiya ƙarfi gaba ɗaya to a wannan ɗan taƙi saboda adadin saboda yadda musulmi suka rike addini yadda musulmi suka rike biyayya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wataala ya dora su akan wannan dauloli guda biyu suka samu nasara akan su wanda abu ne da yake ghairu maqul a ce maka mutanen Makka ko mutanen Madina waɗanda suka fito daga cikin Sahara Larabawa masu hawara kuma a lokacin su waɗanda suna ganin kamar ba wayayyu ba wanda suke cikin yunwa ai kun ji lokacin da za a yaki abinda wancan ya fito ya ga wa sahabbai ko yace ya san yunwa ce ta kore su zai rinka ba su kaza da kaza saboda har kasar Najeriya ta ce ya yaki America an fahimta gwanda-gwanda ma Najeriya kamar kace irin kasar Niger haka ya taƙi Najeriya ya taƙi America kaga ai abu ne da yake wani zai ce kai da Allah wasan yara ne ko to haka ne to haka wallahi mutanen sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka je suka bata kansu suka wuce suka fara da Rum din sannan suka tunkari farisa haka Sa'd dan Abi Waqqas kamar yadda na ga mana wancan lokaci ya rinka bin Kisra daga wannan gari zuwa wannan gari ya gudu wannan gari a bishi ya gudu har sai da aka ji aka fille kansa aka kashe shi aka mallaki wannan kasa zamu zo mu karanta waqatul qadisiyya insha Allah ta'ala za ku ji abin da ya faru thumma kanat ma'arakatul qadisiyya al'azima ma laiti sannan kuma sai gwabzawa ta qadisiyya ta abku wacce take mai girma bi qiyadati Sa'd bin Abi Waqqas karkashin jagorancin sahabi Sa'd dan Abi Waqqas Allah kara masa yarda وكانت من المعارك الفاضله ما ليتنا ديه daga cikin gwabzawa da akai masu falala wanda addinin musulunci ba zai taba mantawa da ita ba yana alfari da ita alfasila afwan وكانت من المعارك الفاصله tana ديه daga cikin gwabzawa da akai wacce ta rabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin shirka da kuma tauhidi thumma futihat khurasan sannan kuma aka samu dama bude garin khurasan وكانت الفتوحات كثيره جدا في آدي عمر ما ليت للي ان يبوده نغروروا على لوكتن سيدنا عمر ماسو يوا كما يدا مكا جدي ابايا حتى نان افريكا الدين المسلمي يا غنغرو يا زوني قرقشن جاغورنتي كو خليفانتن سيدنا عمر الله يقرا ما سيردا حنن هكا هكا نان دو ونا لوكتن الدين المسلمي يا فارا دنوا ya shigo wa kana Umar yuraqibu al-wulata muraqabatan shadidatan daga cikin miza ta khalifanci ko na jagoranci da mulkin sayyidina Umar ɗan uwa shine yuraqibu yana bibiya al-wulata dukkanin shugaban da shugabannin da ya dora na garuruwa dan kun san yadda ake shine duk garin da aka bude addinin musulunci ya mamaye garin to sai a dauki jagora guda ɗaya daga cikin musulmi sai a sashi a ce kai ne gwamna a nan garin yanzu duk abin da ya shafi al'amarin garin kai zaka rinka tafi da shi kai zaka yi musu alƙalanci kai zaka yi sallah kai zaka yi hukunci tsakanin su ya zama to gwamnan garin kenan to irin waɗannan gwamnoni da sayyidina Umar ya kakkafa ko aka kafa nabi ba ta wasa ba tsananin sayyidina Umar anan wajen yayi amfani wa kana yas'alu an-nasa anhum ya kasance yana tambayar mutane game da su duk waɗanda suka zo garin Madina a lokacin a matsayin ƴan kasuwa ko fatauci zai sa a kira masa su ya tambaye su ya garinku ya ake tsaye muku da sallah ya batun ibada ibada zai fara tambaya tukunna sannan yace kuma ya ake batun ya batun sauran al'amura na mulki ya ake muku adalci ya ake raban dukiya ya ake kaza duk zai tambaye su kuma abinda suka bashi labari suka gaya masa to zai tura wakilci kuma aje a gani idan aka samu shugaba da laifi sayyidina Umar zai sa a kirawo shi sai ya tura wani shi shikenan an sauke shi ina fata an fahimta ba wasa shine abin da ya kamata ai babu yadda za a yi a zabe ka a matsayin gwamna ko a zabe ka a matsayin shugaban kasa ka je ka zauna akan gudanar ka ce ka sa wakilci kowa ya je abin da ya ga dama wallahi wannan lusaranci ne bibiya ake yi yuraqibu al-wilata muraqabatan shadida dole ne sai ka rinka bibiyar waɗanda ka sa a matsayin ƴan taya ka aiki dan duk wanda zai zo ya ake taya ka yake yi wannan ka bashi commission a wannan ma'aikata wannan ka bashi commission a wannan ma'aikata wannan ka bashi commission a wannan ma'aikata dukkanin su waye ba su karkashin wa suke yi kada ka ce ai kada ka nada nan ka ce ai na riga na ba su duk wanda ban yafe ba a kuskure ne wannan wallahi kuskure ne kai ma ban yafe din ba sai ta shafe ka dole ne sai ka rinka bibiya me ake a waje kaza wani me yake ka bibiya idan ka tabbatar da me laifi ne ka cire shi in ya saci kudin mutane ka matso kudin nan in ya cancanta a kai shi ga malamin alƙali a gurfanar da shi a masa hukuncin da ya dace dan wancan shi ma ya gani kare abin da kare abin da in kun ana kuna gani za a ci gaba da satar da ake yi wallahi ba za a yi ba yanzu dauki gwamnatin Kano misali ba ana magana bane akan wata gwamnati ko misali gwamnatin Kano ya dauka commissioner sai a samu wani da wata ba da kala commissioner kamar guda biyu ko uku sai a same su ya sa a kamo su a tuhume su tuhuma ta adalci ba ta zalunci ba a tabbatar da abin da suka yi daidai ne ko kuskure idan an tabbatar a gurfanar da su alƙali zai musu hukunci abin da aka yanke musu kuma su je su yi in gidan yarin ne su je su shiga biza abin da suka sata kuma lallai dole sai sun fito da shi dan ba nasu bane ina fata an fahimta idan aka yi ɗaya aka yi biyu da Allah da commissioner kaza da commissioner kaza za su kiyaye ko ba su kiyaye ka ce duke ta gidansu ce za a ce an kama minister kaza da sata mai dimbin yawa ta kuɗi kaza sai ka ji an ce wai an yafe masu akwai wanda ma fa aka yi su ko aka fito da su an yafe musu ba da kala kuɗaɗe masu dimbin yawa wai shugaban kasa ya yafe musu saboda Allah to kuɗinsa ne ko kun yafe wallahi ɗan uwa in dai za a ci gaba da haka ba za a taɓa yin gyara ba dole ne sai mutum ya tsaya ya jajirce a gidan a inda yake gidansa ne shugaba jahasa shine gidansa shugaban ƙasa ƙasarsa ita ce gidansa local government chairman local government ɗinsa ita ce gidansa dole ne ya jajirce bari in ba ku wani misali ɗan uwa hatta halin da muke ciki muke ta kuka kowa baya jin daɗi da rashin tarbiyya da sauransu kowa ya san abubuwan da suke faruwa a cikin al'ummarmu ba shi da kyau daga yaranmu maza har yaran mata duka abubuwan ba su da kyau ko kun san cewa da yawa daga cikin abin da ya ja mana wannan kwacewar shugabanci na da yawa daga cikin gidajenmu ne sitiyarin da magidanta suke juyawa ya kwace musu da yawa yanzu ya bar hannunsu ta kalla da yawa wani zaka ga baya iya ciyar da iyalansa shine abin da ya jawo masa sifiyarin sa ya kwace bai san cin ƴaƴansa ba bai san cin matansa ba abinda yake iya barwa kwata-kwata ba ya isansu akwai gidaje da yawa da zaka ga wallahi iyaye mata a gidan su suke kokari su samu abin da za a ci da rana da daddare. In kun yi sa'a ya baku na safiya tafiya sai kama gaban sa, kuma da rana ya shigo ya ce shi ma sai an zuba masa ya ci. Haka ake yi, ina ga muku wallahi kuwa saboda zalunci. Kuma yanzu da ya samu kuɗi sai ce zai je wata matar da ya samu kuɗi, wallahi kuwa haka muke. Malam Bahaushe kenan ya haifi ‘ya’ya takwas, tara, goma da matarsa guda ɗaya. Ta yi haƙuri, ta jure tun tana budurwa har ta tsufa. Shekarunta bai kai ta tsufa ba, amma ta tsufa saboda wahala. Tana sana'a kaza, duk da ta kura kanta. Wata ita ta bi yara kuɗin makaranta, ta yi kaza, ta kawo yara makaranta, ɗauka nauyin abubuwan galibi. Ba haka ba ne? Amma wannan bawan Allah inda zai samu kuɗi, zai samu ta 100,000 bai ta shigo a dunƙule. Sai fara kallon wata mazaura da suke kiliya kwanakin baya. Yanzu aure ne a gabansa. Kuma ya je ya auro ita ma ta haifi nata ita ma. To da Allah, duk lokacin da aka ce yanzu mahaifi a matsayinka na mai gida baka iya ciyar da ‘ya’yanka, da Allah sitiyar ya kwace kuma ya kwace ba. Kalli abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa, abin da ya sa ka zamto shugaba jagora a gidanka, wannan ƙayyumiya ɗin saboda ka same ta ne saboda me? Saboda ciyarwa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, sai Allah ya ce me? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, sai ya ce me? Wa bima anfaqu min amwalihim. Kai yanzu baka iya infaki. Ganin damar Allah subhanahu wata'ala tsantsa sai fifita maza akan mata, wannan ganin damar sa ne. Abu na biyu, sai Allah ya ce wa bima anfaqu, da kuma abin da suke ciyarwa min amwalihim, daga dukiyarsu, kai baka iya ciyarwa. Shi sa ga yaran kana ji kana gani ba kisa gaya musu magana ba. In ka gaya musu magana, idan uwarsa sai ba haka za a yi ba, sai ga na uwarsa za su bi. Na biyu kuma, wani shi yana da ‘yancin da zai, yana da abin da zai ci da ‘ya’yansa duka, amma su tayar ya kwace masa, saboda mai, saboda shi kuma baya bibiya. Ya ba su ci, ya ba su sha, zai sai musu magani, ya kai su makaranta, duk abin da suke bukata ya ba su, amma shi kuma ba ruwan shi da su. Saboda haka bai san halin da suke ciki ba. Yaro in ya shigo ba ruwansa, yaro in bai shigo ba ba ruwansa, yaro yana nan babu ruwansa, in yaro baya nan babu ruwansa. Wannan shi ma na ɗaya daga cikin abin da ya haifar da mai lalacewar tarbiyya. To kun ga duk waɗannan mutane guda biyu da muka ambata, duk gidansu ya kwace musu. To rashin jagorancin gidaje shine ya fito kuma jagorancin wajen ma kuma ya gagara. Ba haka bane? Jagorancin wajen ma ya gagara gashi nan. To shi sai ga al'umma mu gatanan haka muke ta tafiya. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, amma sai an gyara dole. Lallai sayyidina Umar ɗan Khattab ya bibiyi shugabanni bibiya mai tsanani. Wa kana yas'alu an-nasa anhum wa yastatliu akhbarahum, yana kokarin tsinkayar ya nemi labaran abubuwan da suke ciki. Wa kana Muhammad ibn Maslama rasul Umar yastatliu ahwal al-wulati. Ban supervisor shine Muhammad dan Maslamata, ɗaya daga cikin sabbin annabi ne, tsira da aminci tsara sabbata a gare shi. Saboda haka shi yasa shi ya kasance shine manzo da yake bibiyar halayen masu mulki, yake bibiyar wani hali suke ciki. Zai tashe shi misali ga Kano, tura shi Kaduna, sai ka je ka bibiya ake ciki. Idan ya je ba fa gidan gwamnati zai je ba, ku duba yadda ake supervision. Ba gidan gwamnati zai je a kawo masa Coca-Cola da sauransu a bashi abin nan, ba haka ake ba yanzu. Wai turo supervisor ya je makaranta ya ga halin da ake ciki, sai a kai shi ofishin yadda masa, sai a kawo masa biskit da lemo, sai a zaunar da shi yana sha shi, can kuma sai a je a tsara duk abubuwan da ake so a yi. Inda zai je ma sai inda aka dama za a kai shi, a shiga nan ajin da aka san ba su da kwari ba za a kai shi ba, ajin da aka san malami ba ya shigowa ba za a kai shi ba. Wato duk corruption ne kawai, ina gaya maka. Idan ya je garin shi ba ruwansa da shugaba, kawai zai je samu mutanen garin ne, mai ake ciki? Ya titunan ku suna da kyau? Ya makarantan ku akwai malamai? Ko gini ne kawai akai ba malamai? Ya asibitocin ku ya suke? Ya yanayin tafiyar? Haka zai rinka tambaya a hankali a hankali a hankali. In ya tattara jita ɗinsa sai ya kai wa shugaba sayyidina Umar, Allah ya ƙara masa yarda. Kana can kana mulki, ko sai daga an aiko tuwa ka zo ka taho Madina? Wallahi haka sayyidina Umar yake, ƴan uwa. kana tan inda kake kawai sai kaje an tuka to Madina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamar ya bati kenan wato ka je ka karanta tarihin sayyidina Umar zaka ga yadda ake mulki wallahi ko duk shugaba inda zai dauki tarihin ko kuma khalifancin sayyidina Umar ya karanta administration din sa kadai ma wallahi zai samu abubuwa masu yawa wanda zai fita a gaban Allah subhanahu wataala inda zai bi su Allah ya kara masa yarda. Wa min siyasatihi sayyidina Umar ya kasance daga cikin siyasar sa annahu kana ya'ussu bil-layli tajiba ya kasance yana yawo shine yana kaiwa da komowa gashi na malaci ayya qufu biha yahrisu an-nasa wa yakshifu ahla ar-riba yana kaiwa da komowa da daddare a cikin garin Madina yana gadi da kansa yana farauta yana binciken wanda ake zargin su. Sayyidina Umar shine ya fara aikin bujilanci shi kadai. Aikin bujilanci shi ya fara da dare zai fito ya rinka bi kasuwanni da ungo yana gani take su. Shi fa yake wannan abun fa? Khalifa fa? Khalifa kamar yanzu ka ce a Najeriya ka ce shugaba Tinubu. Ya fito tsakar dare ya rinka yawo a cikin Najeriya. Ba abin dariya bane. Wallahi ba abin dariya bane. A'a. Yan Sayyidina Umar da ka san tashi da shugaba Tinubu ne? Misali kawai na baku. Kuma kallin mulkin shi Sayyidina Umar duk duniyar musulunci yake jagoranci duk inda musulunci yake jagoranci yana hannunsu haka yake fitowa ya rinka zagayawa lungu saku ga me ake yi haka ina ne suka kwana babu abinci ina ne ake hirar dare ina ne ake kaza haka yake aikin zuba da kansa Allah ya kara masa yarda amin Allah ya kara masa yarda. Irin wannan shugabanni ya kamata wallahi mu samu kuma a yanzu ina ga muku inda za a jajirce samun irin nasu ba zai wahala ba inda za a jajirce a tsaya a cire san zuciya samun irin nasu ba zai wahala ba amma matsalar guda ɗaya ce shine in baka da kuɗi ba za ka zabe ba in baka da kuɗi ba za ma ka fara fituwa ko kansila ba za ka fito ba wallahi ba ko kansila ba za ka fito ba duk mutuncinka a nan ungo ka shiga nan neman kansila baka da kuɗi za ka sha mamaki wallahi ina ga maka zaka shawo amma har wani dan gidanku ne zai zo zage zai zabuwaninka Allah to na zamu samu canji haka Allah ya kiyaye wa yahrisu ala amni al-madina sayyidina Umar ya kasance yana kwadayi wajen samun zaman lafiya a garin Madina hirsan shadidan kwadayi mai tsanani wa lam yakun yasmahu li kibari sahabati bil khuruj min al-madina sayyidina Umar bai ba da dama ga manyan sahabbai kowanne ɗaya daga cikin su fita daga garin Madina ba duk wannan manyan sahabban da na gaya muku Sayyidina Umar bai ɗaya daga cikin su fita daga garin Madina ba me yasa li yastashirahum fi umurihi dan idan al'amarin sa ya taso ya nemi shawara su ɗan uwa kun fahimta Sayyidina Umar shine ya fara assasa majalisar shura ya samu manyan sahabbai wanda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yarda da su Sayyidina Uthman su Sayyidina Ali su Abdurrahman su Talha su Abu Ubaida suna kusa da shi duk wani abin da ya taso al'amrul amma sai ya kirawo sai ya ce ku zo mu tattauna ba shi kada jajjarta ba zai ce ku zo mu tattauna abu kaza ya taso kowanne ya duba menene hangen kasashenka a addinance me kuke gani ya kamata yi wannan ya kawo har hada sai ga an fitar da abu gaba ɗaya a cikin gwamnatin musulunci shi ya fito da diwani wani katafara littafi ne da ya tattara sunan sojoji da misali ka ce yan fansho da wanda suke wa addini duk wani wanda ya taba addini hidima a baya akwai sunan sa a ciki idan wata yi sai dai kawai a bi kuɗi daga baitul mali aje a kai maka shi ya assasa wannan system na baitul mali duk wani tsohon soja wanda ya yaki lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi ko lokacin sayyidina Abu Bakar Siddiq yanzu karfin sa ya kare sai a baka kenan a'a sai a dauki kuɗi mai yawa duk wata a rinka kai maka da kayan abinci da sauransu ɗan uwa wallahi haka Sayyidina Umar yake ta yaya za a yi wanda suka zo a gaba ba za su jajirce su yaki ba an fahimta ɗan uwa kai kaga wanda ya gabace ka an kula da shi an ba shi abin da ya kamata dan me kai yanzu ba ka tsaka ba dan ka san ko mutuwa kai za a kula da iyalinka wallahi ɗan uwa sojojin mu yanzu da yawa daga cikin su inda sun san in sun mutu yanzu a kula da iyalin su yadda ya kamata wallahi da kun sha mamaki ba haka ba ne yanzu shekaran jiya muke hira yan bal na super falcon yan matan yan Najeriya bal an ce shugaban kasa ya ba kowace daya daga cikin su dala 100,000 miliyan 150 da gida da mota miliyan 150 kowace a lokacin da sojoji wani an cire masa kafa wani an cire masa hannu wani an kashe shi gaba daya to kai wani irin mahaukaci ne kai ka je kai ma cire mata kafa ana ba yan miliyan yanzu kai ka taba ji an ce an ba wani soja ma miliyan 50 kawai a ce ga wani soja da yawa kasa hidima sai dai ban kamata zo a ta sama ganye fa ana ma fareti an ban da wulakanci ba a ba fareti ba sai da ka mutu wallahi ban taba ganin kasa irin Najeriya ba ina ga muku wallahi ban taba ganin kasa irin Najeriya mara manufa ina ga kwata-kwata ba san abin da muke ba kwata-kwata a kifa muke tafiya kawai ba wani abu da zaka ce gashi mai kyau ana yi Allah ya kyauta wa azhara al-adla sayyidina Umar ya bayyana adalci hatta qala fihi rasulu kisra lamma ra'ahu na'iman har sai da takai dan aikin kisra cikin garin Madina wajen sayyidina Umar da yazo sai yake tambayar khalifa ina khalifa yake sai aka ce masa ai gashi san karkashin bishiya yana bacci shugaban kasa karkashin bishiya gashi nan ta hata shajarati aka ce ina yake ya zo shi yana abin da yake tsammani za a ce a kai shi bila ba haka bane kamun ka shiga sai ka wuce gate kusan guda 70 kawai sai aka ce masa ga shugaba san karkashin bishiya yana bacci ko ana tarukokin su wanda yana kaiwa da kuma ga shugaba karkashin bishiya irin wannan tsari na shugabanci a kawo ɗan tsaro ayi me ba a fara shi ba a tarihin khalifancin musulunci sai da sayyidina Muawiya ya hau shi ma kuma ya ga yadda abubuwan suke faruwa sayyidina Umar an kashe shi ba haka bane sayyidina Uthman an kashe shi sayyidina Ali dukkanin su waɗannan kashe su aka kisan gilla ina fata an fahimta to lokacin da ya ga wannan sai ya ce a lalle ya kamata a ce an canza to shine fara da tsari irin wannan na masu gadi da sauransu haka amma da shugaba yadda kake yau haka yake yau yadda zaka je kasuwa ka sai abu shi ma ka je kasuwa ya sai abu ba wani bambanci to lokacin da yazo aka ce masa ga shugaba tun karkashin bishi yana bacci wa huwa amirul mu'minin kuma shine shugaban mu'mine gaba daya sai ya ce shi wannan fa ba farisan shi wannan ba farisan ba musulmi bane wuta ma suke bautawa amma da yaga abin sai abin ya burge shi sai ya ce hakamta fa adalta fa aminta fa nimta hakamta yace kai hukunci tsakanin mutane kai shugabanci fa adalta sai kai adalci fa aminta sai ka samu aminci fa nimta sai ka kwanta kai baccinka ba haka bane yanzu a ce shugaban kasa zai zo nan garin zai zo nan unguwar ya kwana in ba kawasa ba sai daga tabo mai dalaka daga kwana wallahi ba haka bane hanya kawai za su wuce ga duba yadda ake hanya kawai za su wuce a sa wannan jami'an tsaro kai kace yakin duniya za a yi na uku kawai wucewa zai ha ina take gaskiya dama to ballanta naka yi bayanin a cewa ya kwanta karkashin bishiya yana bacci Allah ya kyauta to sai mu dakata anan lokaci anan nuna mun lokaci yayi zamu tashi daidai an Huzaifatu bin al-Yaman abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya لم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله